الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس بيرغ وطن جماد الأولى هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1446 wanda ya dace da 7 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara 2024 zamu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ali al-Athar wallafar babban malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira 852 a wannan darasi namu na shida to satin da ya gabata awayo dai muna nan cikin bayani akan kashikashin hadisi ta fuskar inganci bayan ya gabatar da bayani akan karkasuwar hadisi ta fuskar saduwarsa zuwa gare mu to sai ya shiga bayani akan tarifin hadisi da kuma karkasuwarsa inda ya mana tarifi na hadisi as-sahih tare da sharuddansa sannan kuma bayan ya kammala ya shiga bayani akan cewa shi karan kansa as-sahih wato mataki ne la'akari da karfin wadancan sharuɗa da aka ambata a baya to sai kuma yi mana ta'rifin al-hasan shi al-hasan wato zaka dauko wadancan sharuɗa da suka gabata sai ka cire tamamul dabdi sai ka sa khafiful dabdi ko khafaful dabdi wato cikan har da sai ta koma wato har da mai sauki har da mai tawaya ba kammalalla ba wato kamar ya ce da kai alhadisul hasan shine bidaqali adlin ko خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الحسن الحسن لذاته كين to sai ya shiga bayani cewa kowannen su kuma ya kasu gida biyu akwai as-sahih li zatihi shine wanda ya cika wadancan sharuɗa akwai kuma as-sahihu li ghairihi as-sahihu li ghairihi shine wanda yake al-hasan ne amma kuma yana da hanyoyi daban-daban yazo ta hanya kaza yazo ta hanya kaza yazo ta hanya kaza ko wace hanya to an samu khafafun dabdi a cikin ta to shine sai a ce da hadisin sahihun li ghairihi bi majmu'i turqihi na'am wannan shine in kuma aka samu hanya daya tare da tawayan harda din to shine alhasanu li zatihi shine alhasanu li zatihi idan kuma aka samu hadisi amma kuma a isnadin akwai rawi wanda yana da matsala an soke shi har muka bada misali kamar a ce rawi kila saduqun ne idan malamai suka ce marawi saduqun suna nufin ana karban riwayar sa idan ya samu mutaba'a idan ya samu rugowar abokan karatunsa sun ruwaici abinda shi ma ya ruwaita to a wannan saboda karfafa wanda suka yi masa sai a karbi riwaya din amma idan bai samu mutaba'a ba to ba za ka karbi riwaya saboda waccan illa ne saboda waccan illa to anan kuma sai aka samu ya zo da hanyoyi daban-daban kuma dukkan su suna da matsaloli irin waccan matsala sai dai matsala din kada wato tai illa sosai to shine sai a hada ruwayoyin gaba ɗaya sai a ce hasanun ne li ghairihi majmu'i turuqihi hasanun li ghairihi ko yawwa suna ba da misali kamar hadisin Uqbatu ibn Amir da yake ba da labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Ahmad ya ruwaita a littafin sa al-Musnad cewa idan kaga Allah yana ba mutum ni'ima yana sauƙaƙe masa al'amuran da yake so musamman na rayuwar duniya amma kuma yana saba ma Allah to wannan istiraji ba wai soyayya bace talala Allah yake masa kasa ana samun ire-iren su sai kaga mutum bai ba damu da addini ba kuma yana keta dokokin Allah yana abubuwa na ma'asi amma duk abin da ya tunkara kuma sai kaga ya samu in aiki ya nema kaga ya samu in jaraba ya yi kaga ya ci ko me ya tunkara al'amuran rayuwar duniya Allah ya ba shi lafiya ingantacciya to wannan istidraji ne ba wai soyayya ba ce istidraji ne talala ne Allah yake masa to a cikin isnadin wannan hanya akwai wani rawi da ake kira Rashidi abin nan ya sunan rawi Rashidinu sunansa kenan Ibn Sa'd Rashidun Renko kada sunan rawin ya abin nan yawa haka ne Rashidinu bi kasrir ra'i wa shini wa dali sannan ya un sannan nuna yawa to shi wannan Rashidin din nan Ibn Sa'd malamai sun soke shi yana da illa indai ka daita a riwaya to ba a karɓi riwayar sa ba za a karɓi riwayar sa ba to sai aka saki samun wata hanya kuma ta daban banda wannan ta zo ita kuma ta hanyar Abdullahi Ibn Salih wanda shi ma malamai sun soke shi shi ma sai ya yi mutaba a yin riwaya kamar yadda wancan abokin nasa ya yi riwaya an gane? Shi Rashidinu din nan Ibn Sa'd to da babu wannan mutaba a wajibi ne a raunar hadisi amma saboda wannan mutaba a sai malamai suka ce hadisi ne hasan amma kuma li ghairi saboda waccan hanya da aka samu saboda wacce hanya da aka samu to haka al'amuran suke to shine yayi bayani anan cewa idan an samu hanyoyin sun yawaita to sai a daga hadisin to anan kuma sai kawo mana bayanin lokacin da ake hada mustalahai din guda biyu kila a ce hadisi hasan ne kuma a sake cewa sahihi ya ce yana da fuska guda biyu za mu duba idan yana da hanya ɗaya to sai a ce shi malami yana taraddudi ne ko dai hasan ne ko kuma sahihi to fita daga shakka shine sai a hada su gaba ɗaya kamar yadda al-Imamu Tirmidhi yake yi a littafin sa Jami'u Tirmidhi in kuma muka ga yana da hanyoyi daban-daban to wannan la'akari ne da su isnadan wannan isnadi in mun kalle shi hasan ne wannan isnadi in mun kalle shi shi ma sahihi ne to shine sai a hada su to shine to sai ci gaba da bayani akan wa ziyadatu rawihima maqabulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq fa in khulifa bi arjaha farajuhu al mahfuz wa muqabiluhu shaz. To nan yace idan aka samu ziyada kari rawihi ma ga wanda ya ruwaici ko dai sahihi ko hasan, tunda su kadai ake karba hadisin su, ko dai rawi ya zama ya kai ga matakin hadisin sa ai masa hukunci cewa sahihi ne, ko kuma ya kai matakin a ce hadisin sa hasan ne, to sai suka ruwaito hadisi shi da abokansa, shi da abokan karatunsa, suka ruwaito abu guda kuma dukkaninsu ana karɓar riwayarsu, amma shi sai ya ware daga wannan jama'a din, sai dan ya zo da wani ƙari doriya akan abinda waɗancan suka ruwaita, shi ma ya ruwaita tare da su, amma kuma a riwayarsu su babu wannan ƙarin, kuma shi gashi sai ƙani. Ina fatan an gane. To abinda za mu kalla shi ne wannan ƙarin ya yana cin karo da abinda su suka ruwaita ko baya cin karo, shi za mu fara kallo. Idan yana cin karo da abinda suka ruwaita, to ba za a karbi riwayarsa ba, tunda sun fi shi yawa, koda ko mustawa ɗinsu ɗaya ta fuskar adalci da fuskar adala da fuskar zamansa mai ƙarfin harda da sauransu, koda sun samu daidai wadaida, to tunda sun fi shi yawa kaga sun rinjaye shi, sai a kaddara cewa to ya samu kuskure da ya samu wahabi ne, ya samu wahabi. To wannan ita ake kira tashi, sai a kira ta da riwaya shaza, su kuma sai a kira ta su da riwaya mahfuza. In kuma ba sabani ba cin karo abinda ya ruwaita bai walwala abinda suka ruwaito, to wannan ita ake kira da ziyadatu siqa. To anan wasu malamai suka ce za a karba mutlaqan, inda shi dai siqa ne, ko da sauran ba su yi tarayya da shi wannan wajen wannan ƙarin ba, suka ce za a karba. Wasu kuma malamai suka ce kamar shi Al-Hafiz yace a za a duba a gani, idan wato Hafizi ne ba a tuhuma ce da wani su'ul hibzi ko raunin harda, to sai a karba. In kuma yana dan da yan matsala, to sai a dauka cewa kuskure yayi, waɗancan su suka yi daidai, amma in babba ne to sai a karba. To wannan ita ake kira da ziyaratu siqa, a gani, amma a lokacin da shi siqa din ya kadaita da ita tare da ragowar sauran abokan karatunsa, amma kuma bai khalafa musu ba, to wannan sai a karba. Sai a dauka kawai yanzu ziyaratu ilmin ne aka samu. Ina fatar an gane. Yawwa, kaga an samu ƙari kenan. Amma idan aka samu mukhalafa, to wannan sai a barbai kayansa, sai a hukunta shi da cewa ya zama mai shazu. Dama ash-shazu shine al-munfaridu 'alal jama'a, wanda ya ware kansa daga jama'a shi ake kira shazi. To istilahi na malaman hadisi suna cewa mukhalafatu siqati man huwa awsaq ko arjahu minhu, shine amintacce ya ruwaito abinda ya saba ma wanda ya fishi zama siqa. Kamar dalibai ne guda biyu, kowannen su siqa ne, amma ɗayan ya fi zama siqa, ya fi quality, to sai shi wannan da aka fiya sai bayan sun ruwaito abu daya sai ya kadaito da wani wata kalma ko wata jumla a cikin abin da ya ruwaita wanda wannan da yake arjahu minhu bai ruwaice shi ba to anan sai malamai suka ce sai a kaddara masa yayi kuskure ya samu wahayi sai ce to abin da ya kadaita da shi ya zama mi ya zama sha ba za a karbi riwayar sa ba to bari mu karasa ko da misali ne sai mu ba da misalin kwaya daya to sai ce malam taqa munafiyatan in dai wannan ziyada sharadinta bata auku tana mai sabawa liman huwa ausaku ga wanda yake yafi shi zama sai ka idan ka yarwaye abin da yake yafi shi zama sika to kaga ga misali yanzu al-Imam al-Bukhari kaga sika ne sikatun ma sabat suke siffanta shi da shi shi ba al-Imam Muslim haka an gani to amma kuma wajen malamai kun ji sukan gabatar da al-Imam al-Bukhari saboda shi ko babu komai ma malamin sa ne to a kaddara sun yi riwaya su biyu sai shi Muslim din ya kadaita da wani ƙari banda al-Imam al-Bukhari zanan ba za a karbi wannan ƙarin daga Muslim saboda me saba ba al-Imam al-Bukhari da shi kuma al-Imam al-Bukhari ausaqu minhu arjahu minhu abin bai saba masa ba to sai a dauka ziyaratu ilminci wannan misali ne muka bayar an gani da a ƙara fahimta fa in khulifa in kuma aka saba masa bi arjaha wato aka saba ma wanda yake yafi rinjaye yafi zama sika a wurin malamai to farrajihu wanda yake rinjayen na riwayar sa al-mahfuzu to shi za a siffanta da cewa to shi ya kiyaye abinda ya ruwaita riwayar sa sai a siffanta ta da al-mahfuza shi kuma shine al-mahfuzu wa muqabiluhu wanda kuma yake shiyance shi ya saba masa to shi kuma ash-shazu to shi kuma sai a kira shi ne
shazu
kaga kenan an ki karbar riwayar sa ne saboda saba ma wanda ya fi shirin jaye a harkar ilimi da riwaya to shi yasa aka rinjayar da tashi ko da ko yayi daidai to za a bar mai kayansa sai a dauki wanda ya fi shi zama sika ya fi shi zama arjahu sai a abin nan sai a kalla wannan kuma ba ma a harkar hadisi ba hatta sauran abin da ya shafi fatawa da sauransu malamai suna la'akari da wannan wane fatawa ya saba ma wane to malamai suna duba kowane malami kwalitinsa ba shahara ba ko daɗin baki ko yawan shekaru ba wannan ake kallo ba kwalitin ilimin ake kallo sai a ɗora su a sikeli wanne ne ilimin su yafi nagarta musamman a wannan babi na wannan abin da suka yi sabani a kansa to sai a rinja yadda abin nan ɗinsa bayan fa kowanin su ya tabbata fa adili ne na ba tara gani yawa in malami ya zan dan duniya to wannan gaga ba a karbar riwayar sa na ana magana su kowannan su yana da ilimin kuma yana da tsoron Allah akwai tsoron Allah tattare da shi to sai aka samu sabani wajen fatawa to nan ne ake kallon wannan amma tun farko in ya zama malami bai da tarbiyya ko bai da abin nan to wannan kaga ba a ma karbar riwayar sa ba za a bazo ana kokarin cewa wai a daidaita shi da mutanen kirki ba ina ba tara gadi yawa to anan akwai misalai da yawa da malamai suke bayarwa bangaren shizuzi din nan saboda an ce da misali ne abubuwa suke ƙara fitowa fili. Akwai hadisai da dama da zaka ga suna aukuwa da irin wannan. To bari mu dauki wata mas'ala wanda malamai ba su cika yawan bayanin ta ba, duba da shi ilimi duk sanda ya rauni to sai ka ga abin da ya kamata a samu na ta hakiki ba a same shi ba. Abin da ya shafi tahiyya, akwai riwaya da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai riwaya ta Abdullahi ibn Zubair da waninsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo tafiya to akan ga yayi ishara da yatsansa as-sababa, an gane yawa, sai ya lankwashe wayannan yatsun guda uku sai ya dora wannan a saman su haka, shi kuma wannan sai ya miƙe shi na batar, an gane. To sai aka samu kuma cikin marwayata wasu sun zo da ƙari cewa banda miƙewa din kuma yana motsa ta ko yana motsa ta lokacin tafiya din. To shi wannan hadisi a malamai yan bai diddigi al-muhaqiqun wanda Allah ya wa muwafaka sai suka gano ashe shi wannan da ya kadaita da cewa annabi yakan motsa yatsa din riwayar sabata tabbata ba. Abin da ya tabbata shine ishara din, shine a miƙe yatsa din shi ma ya kalli al-qibla, ba a lankwashe shi haka ba, a miƙe shi shi ma ya kalli al-qibla, an gane. To akwai malamai da yawa waɗanda suke jigajigai ne a ilimi, cikinsu akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj, akwai Sufyanu Sauri, akwai Sufyanu ibn Uyayna, sun kai su 12 su duk a riwayarsu babu wannan motsawar, an gane. Sai aka samu wani rawi ana kiransa Za'idatu ibn Qudama, shi kuma shi ya kadaita da wannan ƙari a riwayarsa, siƙa ne shi. Bayan ya yi muwafaka da su sauran marwayata ɗin malaman guda 12 wajen cewa annabi yana miƙe yatsa ɗin, to shi a tashi riwaya sai ya zo da ƙarin wa yuharrikuha, yana motsa ta, an gane, yana motsa ta. Sai malamai suka ce a riwayar sa riwaya ce shazza, saboda ga waɗanda arjahu minhu Shu'ba ya fi shi ƙarfi, Sufyanu Sauri ya fi shi ƙarfi, Sufyanu bin Uyayna suna nan da yawa, su kusan hudu dukkaninsu sun fi shi ƙarfi, an gane. Yawa, to shi yasa haka sai malamai suka yi hukunci cewa motsa yatsa a tafiya bai tabbata ba, hadisi ne da'ifi, hadisi ne shaz. Waɗanda suka inganta shi daga cikin wasu da aka samu daga cikin malamai, musamman akwai Nasiruddin al-Albani rahimahullah, ya yi dogon bayani akan wannan matsala in kun samu tamamul minna. To shi sai ya tafi akan cewa ƙari ne na siƙa, ga wannan ya dogara, sai fahimci kamar yanzu abin da ya zo da shi ba mukhalafa ba ne, ba saba musu ba ne, wani ƙari ne na ilimi ya kaɗaita da shi, wanda kuma ba haka ba ne. In ka kalli dukkanin ruwayoyin kamar malaman da suka yi masa raddi suka ce bai ba haka ba ne, shi Za'ida ɗin saba musu yi, an fahimci wannan, saba musu yi, kuma ko da bai saba musu ba a wurin al-muhaqiquna shi siƙa ɗin dole ne ya zamo babban malami, an ya kuna hafizan mutuƙinan, to sannan ne in ya kaɗaita da ƙari za a karɓi ruwayarsa. to anan kuma a gefe daya akwai wadanda sun fi shi itiqani sun fi shi harra eh sai ga ce to abar riwayar sa eh a kyale riwaya saboda riwaya ce riwaya ce da ifiya shaza na'am Sheikh Al-Albani zaka ji shi a recording to shi a Sheikh Al-Albani kuma akwai wani hadisi da ya taba rauna nawa ta kan shi wannan rawi din shi za'ida din ya hukunta da riwaya sacewa shazza ce saboda ya kawo su marwayta guda biyu wani hadisi daban da ya saba musu sai ce to anan shi za'ida din riwayar sa ta zama shazza a mutum biyu kacal al-littabin silsilatul ahadith ad-da'ifa amma nan kuma a tamamin minna gashi kuma ya saba ma siqatu 12 daga ciki akwai hudu wadanda sun fi shi zama siqa amma kuma ya inganta riwayar sa kaga kenan nan wahami yayi kuskure eh kun gane yadda abu yake yawa to anan to da yake ana yawan karanta littafin sa sifatu salatin nabi da shi tamamul minna to shi yasa kuka ga abin yaya kuma mu a mazhabin mata malikiya sai ya zan sun dogara ga wannan su ma sun yarda da ana motsa yatsa din to shi yasa sai ya zama abin kamar shi kadai an ka sani amma tun da dadewa yanzu kamar mazhabar Hanabila kaga su sun hana motsa yatsa ikas sabu littafin Ibn Mufli littafin sa al-Furu ya ce ba a motsa yatsa haka in ka samu al-Muguni na Ibn Qudama al-Maqdisi kaga tazaran da ke tsakanin su da Sheikh Al-Albani ba karama bace shi ma ya ce ba a motsa yatsa su al-Hanafiya ma hadda miƙewan ma ba ai sun ce bid'a ne in ma kai sallah a masallacin sun haka kai haka to za su lankwashe maka hannu haka kuma in ka koma mazhabar Shafi'iyya su ma sun tafi kan cewa ba a motsa yatsa waɗanda kawai suka tabbatar su ne malikiya su suka fi tabbatar da shi a cikin littattafansu amma mafi yawan al-Hanabila sun tafi ba a yi Ibn Hazmin shi ya ma kausasa a littafin sa al-Muhalla ba a yi to wannan kaga tun kamin zuwan shi a Sheikh Al-Albani rahimahullah an gane yawa to kila wala Allah kuna yi amma kuma kun dogara ga wata wannan yana daga cikin illata kalidanci kawai kaga abu a littafin shi kenan sai ka tsoka gaje kana yi ba tare da ka koma wajen malamai shin abin da ana aiki da shi ko ba aiki da shi hujjarsa ta tabbata ko ba ta tabbata ba na ba tara gani yawa mu ma da can farko duk mun dogara ga shi a Sheikh Al-Albani din amma daga baya da aka samu manyan malamai suka yi masa istidraki to kuma sai aka fahimci cewa sun fi shi gaskiya akwai wannan Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah yawa a littafin sa sifatu salatin nabi shi ma yana da sifatu salatin nabi to a ciki ya tattauna matsala din duk da dai a takaice ne tunda bai wasa a littafin ba amma diyarsa da ta yi ta hakikin littafin ana ce mata Ummu Abdullah ko Ummu Abdurrahman ta yi sace to ta yi ta hakikin littafin ta tattauna matsala din kuma ta kawo maganganu na malamai irinsu Ibn Hazmin irinsu Ibn Qudama da makamantansu Ummu Abdullah ita ma malama hadisi ce ita ma ina jin kamar tarasu shi a Sheikh Muqbil ina ji ya rasu ko 2001 ne ya rasu kamar shekara ɗaya suka rasu da Sheikh Salihul Usaimin babban malamin hadisi a Yemen kuma yayi karatu a Jami'ar Madina, Al-Jami'atul Islamiyya, yayi karatu a ya cikin manyan malamai na hadisi. So haka akwai kuma wani shi ma dai daga cikin malamai da ya tattauna mas'ala, da ya rubuta risala mai suna Al-Busharatu, ina ji Al-Busharatu ala shuzuzi tahrikil asba'i fi tashahhud. Shi ma ya tabbatar da cewa dai motsa yatsa a sallah bai tabbata ba. Din ya tattauna riwayoyin gaba daya, daga ƙarshe sai fitar da hukunci. Ko bayan ya rubuta sai ɗauki littafi ya kai ma Sheikh Muqbil, shi ma ɗan Yaman ne, ana kiransa da Abul Munzir Al-Ashhabi, su da lakabin sa kenan. Shi ma al-Yamani ne, mutumin Yaman ne. To a takaici dai motsa wannan yatsa bai tabbata ba. An gane? Wannan shi ne, Allah ta'ala ya babu ilimi mai amfani. Su kuma su a Shekul Albani, Allah ya fi musu kuskurensu, daidai ɗinsu ta fi yawa. Wannan wahami ne, yana daga cikin alamomi wanda ka nuna cewa wato ba ma'asumai ba ne. Kuma shi karan kansa yana yawan faɗa, shi a Shekul Albani a cikin littattafansa, cewa al-ilmu la yaqbalu al-jumut. Shi ilimi baya karɓa kullun abin da ka sani kana nan ba canji, ilimi bai karɓa wannan. Wannan ba ilimi ba ne. Ka zo da bugun gaba yake, shekarar sa kaza ai kaza, bai taɓa walwale kaza ba, ko bai taɓa canza kaza ba, to wannan ba ilimi ba ne. Kuma in kana karanta littattafai so nawa ma zai kawo hadisi ka jace to wannan hadisi da na tafi akan cewa ya tabbata, daga baya bincike ya bayyana gare ni bai tabbata ba, saboda dalili kaza. Ko wasu daga cikin ƴan uwa ɗaliban sama sun min tambihi cewa abinda na faɗa kuskure ne ga ni, sai janyi waccan magana ya dawo. Ina nan da yawa. To alamun ilimin ka na ci gaba kullum kana gane kaza da nake, ashe bai tabbata ba, ga abin da ya tabbata, sai ka bar wancan ka dawo ga wannan. Bayan kwana biyu ma ka sake jin wani, ka bar wannan ka ko wannan, shi alamun kana karatu. Kana karatu kuma karatun yana tafiya. Allah ya sa mu dace. To nan za mu tsaya insha Allah. Idan mun dawo sai mu tashi wa ma'ad-du'afi farrajuhul ma'ruf wa muqabiluhul munkar. Shi ma akwai buƙatar a kawo misalin sa. To a darasin mu na gaba sai mu abin nan insha Allah. Binda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka, kuskure kuma Allah shi yafi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.